إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin na albarka masallacin juma'a na professor Ai Egondu dake a nan unguwar Sabuwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin yinin watan Ramadan yau juma'a 23 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul ahzab mun karanta aya ta 68 yanzu karanta muna ta 67 wa qalu rabbana inna ata'na saratana jiya muna cikin tafsirin wannan ayoyin cewa ranar kafirai ranar lahira ranar alkiyama kafirai za su ce qalu rabbana inna a'tana sadatana wa kubara'ana ya ubangiji mun yi mashuwa gabannin mu da'a da manyan manyan mu muka ce wasu malamai sun ce sadatana sune shugabanni na kabila shugabanni na siyasa shugabanni na mulki kubara'ana sune malamai ko shugabanni na addini na yahudawa da na nasara har cikin na musulmi an samu masu kautar da mutane daga barin din Allah zuwa biyarsu fa awalluna sabila sai suka bacar da mu hanya rabbana atihim bi'afaini min al'azabi ya Allah ka basu ninki biyu na azaba wal'anhum la'anan kabira kal'ance su la'ana mai girma ranar lahira duk wanda ya bi wani wanda ba Allah ba to za su yi babu ni babu ka gaban Allah ido zai rena fata wanda kake girmamawa wanda shi ya kasance ya doke ka daga Allah a nan duniya to ya an je lahira sai kai da ka sani wannan babban abin da shine da na sani za ta aukuwa don shi Allah cikin suratul baqara yace in sabara alladhina tubu dai kasance Allah ya kamata ka bi sai nauyin wani ya saka bi shi don kana ganin girma ne na mukamin duniya ko kana ganin girma ne na mallanta ko na waliyantaka to sai abin ya kuma maka nadama kuma da kai da shi a baranta Allah ya ce ittaba'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u lokacin da waɗanda aka bi za su yi babu babu ku da waɗanda suka bi su ittaba'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba suka ga azaba suka gane cewa sun yi kuskure da aka bi su akan kuskure wata tabba'at bihimul asbab duk wani sababi tsakanin su yayyanke ba su iya ceton su ba su iya hana ai musu azaba ba su iya yi musu kowane irin taimako wa qala alladhina taba'u law anna lana karatan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna sai waɗanda suka bi su ce kash da dai za a koma dawowa duniya sai mu yi bamu babu ku da ku da kuma kuka yi muna yar kuka baranta da mu ma man baranta da ku wa qala alladhina taba'u law anna lana karatan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasanatin alaihim haka Allah zai nuna musu ayyukan su hasaratin suna masu nadama hasaratin alaihim wama hum bi kharijin minan nar kun basu kasance masu fita daga wuta ba zaka za su yi damun sani da mububiwa ne ba saboda ya raba mu da Allah damun sani da mububiwa ne ba haka Allah ya ga mu cikin suratu sabai ni Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi وقال الذين استكبروا
للذين استضعفوا أنحن صددناهم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين
وقال الذين استكبروا to saba ya fitowa da details yadda za su yi wayanda aka biya da wayanda suka biya wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi wayanda suka kafirce suka ce ba za mu imani da wannan littafin ba za mu imani da wannan qur'anin ba da wanda ya zo kafin shi sai Allah ya ce walau tara alladhina zalamu idh tara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله كده ذا كاغا وإن سكا يزالون شي وقتنا ذا كاغا وسكا بان الله وإن ذا أكا رونة ما سبيا سكيما وإن ذا سكا رونة وإن ذا سكا بيس إن ذا بعدهم كبدا من إيماني دون شاهد ذا كبيا كتما لم يلد ولم يولد duk wani shaida zaka biya ya aza kaga wani abu da yafi qur'ani to ranar lahira zaka ce mai laula antum inda ba da ku ba da mun yake wannan qur'ani don kakka yadda ya kasance akwai wani shugaba na siyasa ko akwai wani shugaba na mai ikrarin addini wanda zaka biya ya kasance cewa ka ba Allah saboda shi don shi ma ba yadda zai yi ba wa qala allazina istakbaru lil ladina istudifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimina wa Jesus ce ku muka hana ku daga shari'a bayan ta zo muku ku dai kun kasance mujrimai kuke ku da kanku sai su mai san musu wa qala allazina istudifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan nahari ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asrun nadamata lamma ra'awil azaba wannan wa asrun nadamata lamma ra'awil azaba kamar can kadhalika yurihimullahu ma lahum hasaratin alaihim dun nadama ne duk wanda ya bi wani Allah sai yayi nadama kuma kun ga da sun ga fadi wannan ya fadi wannan ya ce a'a wannan ya ce kai ne ka sani bi ko ce anan sadannakum anil huda ba da idja akum mu muka hana ku biya shari'a bayan shari'a ta riga ta zo muku ai ba mu bane to kaga ko ina babba shi ka magana da karshe shi babba shi ka rufewa baka cikin suratul ibrahim sai Allah ya ba mu labari da shedan ya rufe da su Allah ya ce wabarazu kafin ita wabarazu lillahi jami'a
وقال
الضعفاء
الذين استكبروا
antum mu'minun Allah yau
qalu law hadana Allah
وقال الشيطان
لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني
sa ku da za'a wannan musulmuna aljanna ba mu gani nayi kaga bayan sun yi musu sun gama sai shedan waqala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi fa akhlaftu wa'adtukum fa akhlaftukum Allah yayi muku alƙawalin gaskiya ni muku alƙawali ni kwance muku fala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zage ni ku zage kawunanku shi shedan bai tsaya wani abu ya ce ya faɗa musu gaskiya cewa to fa naushi ne ƙarya can su wa'ancan cikin suratu saba'i da Allah ya bamu labari sun tsaya suna jayayya da su da mabiyansu shi kuma shaitan kawai ya rufe ya ce gaskiya ni lahina ne na ɗauki laifi don shi da ma ya saɗan wuta ne Allah ya sa ba za mu ga wannan ba ya kama karanta cikin Qur'ani sai dai mu gani ta window a muna cikin aljanna insha Allah tabaraka wa ta'ala don haka kada wani ya je bi wani mallami don shi inda ake gane mallaman kwarai da wa'anda ba na kwarai ba mallaman kwarai kamar a'immal arba'a kamar Abu Hanifa kamar Imam Malik kamar Imam Shafi'i kamar Imam Ahmad bin Hanbal ko wanda sai ya ce idza fa'al hadithu fa huwa madhhabi sai ya ce kakkubini idan ga hadisi ingantacce in kun ka samu hadisi ingantacce ku aje magana ta ku bi hadisi ingantacce yanzu mutumin da zai ce wa akwai wani abu da ya fi Qur'ani so 6000 da gashi ma ya faɗi haka da ba a huta ba ya ce in kuka yi wani abu da ya inganta ku aje nawa da mutane za su bi shi akan akwai abin da ya fi Qur'ani so kaza ai na ba wanda zai bi shi akan haka amma a immatul huda wanda ke su shugabannin shari'a ne su abin da suke gaya mutane duk matsalar da ni faɗi idan kuka ga kuskure ciki ku aje ta ku kama gaskiya ko kai yanzu da kake da ɗalibai 'yan islamiyya ka ba su fatawa suka ji cewa ga wani malami wanda ya fi ka girma ga wani hadisi an ba su fatawa kar ka yi faɗa da su malamai da yawa suna faɗa da ɗalibansu don me za su bar fatawarsu su koma ta don me za su bar fatawarka ba kana son ku yi baranta da juna ranar lahira a ce musu ga hadisi ya inganta duk shi ne su wa'ancan Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal duk shi suke gudu sai su ce idan kuka ga hadisi ya inganta to ku kama ku bar mazhabanmu ku bar fahimtarmu su ce idan kuka ji wani ra'ayi daga mu sannan aka ruwaito hadisi to ku yi jifa da wannan ra'ayinmu akan bango sai su nuna cewa biya Allah da manzon Allah shine daidai ko shugaba kake wurin aiki kake da yanzu kana cikin shugabannin da za su hana mutane zuwa wajen sallah wannan matsalar me yasa muke ta ja saboda tana abinda ke aukuwa yanzu mutane su ne maka lebaranci baka son a tashi domin kan lokacin sallah lokacin sallah yayi kana ce musu su ƙara aza bulo daya bulo du'a in lokacin biya Allah yayi bari ake mutane na aikin banki a ce ba za su tashi ba su je su yi sallah ko ran juma'a ba za a ba su dama su je su yi ba ko a kamfanin ka a ce an bari an tafi juma'a ko wani yayi dabara wai a kasuwa sai shi ya tafi masallacin juma'a sai ya sa yaran shago su tsare ranar lahira in kuka yi mai da'a ba ku je ba za ku baranta da shi ya ce ai ba da kun tafiya kuda ban rike ku ba sai ai ga ce mu tsaya ba za ka ba mu kudin rannan ba idan ba mu tafi ba kaga ittabara allazina tubi'u min allazina taba'u kenan ba kakka yadda kai ka zankara da wani shugabanci da za ka tauye wani ga lamarin Allah in lokacin sallah yayi duk mai aiki kasanka ce mai je yayi sallah in lokacin juma'a yayi duk mai aiki kasanka ce mai je yayi juma'a in ka bada fatawa ko kana bisa wata fahimta dalibinka ya gano wani abu a wani wuri an saka yi amfani da shi, in ma kai baka fahimce shi haka nan ba, to kuma ka san matsala ce ta sabani ba shi yayi amfani da wanda ya fahimto, don ka aje lahira ya kasance wanda ya fahimto shine daidai, kai kuma ka hana shi, kai kuma ka hana shi yayi maka da'a akan kuskure, sai ya ce rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, ya ubangiji mun yi da'a ga shugabanninmu na siyasa, shugabanninmu na mulki, da kubara'ana shugabanninmu na addini, da malamanmu suka fassara da mu hanya, wannan bai shiga ga malaman da suke bisa daidai suke bisa sunna suke suka yi kuskure aka bi su akan haka, misali kaman malaman mazhabobi, kaman manyan malaman mazhabobi sawa'an wanda aka sani ko wanda suka zo bayan su, wanda suke ijtihadi suke yi. Annabi ya ce idan mutum yayi ijtihadi ya samu daidai yana da lada biyu, idan yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya. Don haka akwai bambanci tsakanin wanda yake batar da kai ga hanyar Allah, wanda yake kiran kanka ka san girma nai, wanda yake zuwa da wani abu ya nuna maka yafi na kitabu wa sunna, da wanda yake cewa a kitabu wa sunna ne doko, wannan shine fahimtata. Amma sai aka samu wani fahimta da tafita shi gani wata sabani na wa'annan malaman da suke a'immatul huda irin Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, su sabani wata nan na fassara ne dukkanin su, zaka samu wani lokaci aya daya ce amma wannan ya fahimce ta kaza, wannan ya fahimce ta kaza, ko kuma wannan ya fahimci wani dalili a cikin wata aya, ko kuma shi ya fahimci wani hadisi da kai gare ka yau wasu malamai sun fahimci dhaifi ne, amma shi a can lokaci ne zai yi hadisin ba dhaifi bane, zai yi hadisin ba dhaifi bane cikin littafin da aka kone a Andalus, cikin littafin da tatar suka kone, cikin littafin da suka bace wasu hanyoyin hadisin suka bace, zai yi hadisin ba dhaifi bane. Amma yau abin da ya kawo muna saboda an samu matsaloli na bacewar littafai da bacewar rubutu da kone littafai bai iso duka ba, hanyoyin hadisin ba su iso duka ba, sai wani malami da ya zo daga baya sai ya ce hadisin dhaifi ne, don shi idan magabaci ya inganta hadisi, ka'ida ce ilmi hadisi, dan magabaci ya inganta hadisi na baya ya bafantar da hadisi, to an fi kula da maganar magabaci don zai iya tsaya ga wasu hanyoyi da na baya bai tsaya ba. Amma in na baya wanda ya wuce ya bafa hadisi na yanzu ya inganta, to an fi kula da maganar na yanzu domin zai yi wasu hanyoyi sun iso mai wanda ba su iso ma bai so ma na gaba ba. Yanzu misali a ce Imam Dawud-Qutni ya ce wannan hadisi ingantacce ne da hanyoyi ne duka, Imam Ahmad ya ce wannan hadisi ingantacce ne da hanyoyi ne duka, sai a samu wani da ya zo baya, Imam Iraqi ko Imam Suyuti ko Imam Sakhawi ko Imam Shawkani ko Imam Albani, wani su ya zo ya ce a'a wannan hadisi dhaifi ne, to in haka dai suka yi shi wannan yace dhaifi ne, to an yi kula da na farko da Imam Dawud-Qutni ya ce yafi zai ya tsaya ga wasu hanyoyi ne, Imam Ahmad abinda ya ce zai ya tsaya ga wasu hanyoyi ne. Amma idan Imam Ahmad ko Imam Dawud-Qutni ko Imam ya zo ya ce wannan hadisi dhaifi ne, sai aka samu Ibn Hajar daga baya, aka samu Nawawi daga baya, aka samu Ibn Hajar daga baya, aka samu As-Sakhawi daga baya, aka samu Al-Iraqi daga baya, aka samu Shashawkani daga baya, aka samu Al-Albani daga baya, sun ce a mun tsayi ga wasu sashen hadisin ya nuna hadisin ingantacce ne, to ana amfani da maganar na baya ga ingantawa domin ana tsammanin kila wasu littafai da wancan bai haɗu da, in kuma na bayan ya ce lalle hadisi ingantacce ne, to zai yi ya tsayu ga wasu dalilai, sai in dalilan da ya ba su na cewa hadisi ingantattu ne su ne na baya ya diba ya ga cewa lalle ba su inganta ba. Ala kulli halin su irin waɗannan malamai masu cewa waɗanda su a sunna suke aiki, a ƙur'ani suke aiki, amma na rayuwa su samu kuskure iri na ɗan adam, su ba su shiga cikin waɗannan inna aqana sadata rawa kubara ana, ko daidai ka yi musu ko kuskure su ka yi akan kuskuren da kai baka sani ba, ana fatan Allah ya yafe, don shi wasu in suna magana duk da bai inganta ba sai su ce wal a'immatul arba'atul mujtahidin wa muqallidihim bi ihsan ila yawmiddin, wannan magana bata dace ba, wa muqallidihim bi ihsan, ba a taqalidin a'immatul arba'a idan kawai ai musu taqalidi su wuce, da an ce wa muttabi'ihim bi ihsan yafi, don shi baka samu ta ga irin a'immatul huda suna magana mafi yawa irin wannan magana wa muttabi'ihim bi ihsan lokal magana ce ta wa'anda misali malaman da suke biyan mazhaba ido rufe sai su ga cewa in an yi taqalidi, a'a taqalidi baya da kyawu, sai dai ittiba'i ake yi, don haka zaka ce wa mutabi'in ne shi, ba za ka samu irin wannan magana ga irin kila wani magana irin Sheikh Nasiruddin Albani ko Uthaymeen ko wani wanda yake cewa abi dalili ka tsaya ai taqalidi. Ala kulli halin me nake so in ce, abin da nake so in ce shine akwai malamai wanda yake wanda ya bi su akan kuskure da shi bai san kuskure bane yana da uzuri, wanda ya bi su akan kuskure bai shiga cikin wannan ayat, wanda ya bi mazhaban malikiya akan kasawa tai ta rashin sanin dalili ya zan rayuwa ce gaba ɗaya a mazhaban malikiya yayi doka shi rayuwa ce gaba ɗaya hadisi bai zo mai na azu hannun dama bisa ga hannun hagu ba sadalu yayi rayuwa tai ko kuma bakin iyaka fahimta tai cewa mallaman nan sun ce suna da wasu hadisai ya yi wa'innan hadisan a bakin iyakar rayuwa ta bai biya su cin istiraha ba saboda hadisan ta ba su zo mai ba ko bai fahimce su ba ko wani abu da haka wanda ke kasawa ce da gare shi amma akan jahilci yayi to ana fatan mai cewa bai yi laifi ba amma in ya sani ya bi to ya yi in ya sani ya bi ya yi laifi irin wannan ba daidai ba ne. Tayyib sai bayan wannan hukuncin sai suka yi musu mugunya addu'a rabbana atihim bi'ifaini min al'adhabi wal anhum la'nan kabira sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw musa sace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku ilku kai imani la takunu kal ladzina azaw musa kada ku kasance kamar wanda suka cutar da annabi musa fa barra'ahu allah mimma qalu sai allah ya barantar da annabi musa kan kazuffan da suka yi mai abinda suka ce cutar da suka yi mai wa kana inda allah wajiha annabi musa ya kasance mai girma mai muqami mai fada aji mai fuska inda allah wanda yake allah yana saurarin annabi musa allah yana ganin girman annabi musa allah yana taimakon annabi musa allah ya sa annabi musa cikin ulul azmi min ar-rusuli babu wani annabi da aka wahalsuwa cikin annabawan baya da ya kai kamar annabi musa hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace kasaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qasman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabon wasu abubuwa aka zo mai da wasu abubuwa ya raba fa qala rajulun sai wani mutum yace inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullahi sai ce ma annabi wannan rabo ba don Allah akai ba annabi baka yi adalci ba kaga iyaka bambara ma kenan ko annabi sai yayi rabo an ce mai wannan rabon ba don Allah kai shi ba sai annabi bai yi rabo don Allah ba waje ya rabo don Allah waye gwada muna Allah waye san Allah waye kai shi sanin Allah annabi ke cewa inni la aqafu lillahi wa akhshakum lahu ta hannun wa ma muka san Allah annabi yace ni nufi ku bin dokokin Allah ni nufi ku tsoron Allah sai wannan mutum yace wannan rabon ba don Allah akai ba fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai ni zo inji abdullahi ibn mas'ud ni zo ni gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba sai yayi fushi hatta ra'aytul ghadaba fi wajhihi han ni ga alamun fuska hushin ga fuskar shi thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yarhamullahu musa allah yayi ma annabi musa rahama qad udhiya bi akthara min hadha fa sabara shi an cutar da shi fa da haka kuma yayi hakuri shi annabi musa babu wani annabi da aka cutar suwa kamar yadda aka cutar da annabi Musa saboda shi da Fir'auna ya fara banu Isra'ila suna karkashin Fir'auna sai ya zo domin ya cece su domin ya fitar da su a kangin bauta domin ya sa su bautar Allah domin ya yi ma Fir'auna raddi kuma ya yi kokari ya sha wahala tsakanin shi da Fir'auna Fir'auna ya bashi wahala mutanen Fir'auna suka bashi wahala har ya kai sai da ya tsere ya bar Misra zuwa Madyana ya yi hijira ya dawo ya dade wajen Fir'auna yana kira sai da Fir'auna ya ce a bi shi da shi da mutane ne a kama su wata ya sha wahala Allah ya karsar da shi da mutane ne suka fita da kyatta hanyar buga sanda akan gulbi da ya musu hanya suka fita wayannan banu Isra'ila da ya karsuwa wayannan banu Isra'ila da shi ya yi musu sanadiyya suka tsira suka dawo a kai ne su ma suka dinga azabtar da su suka dinga yi mai maganganu suka ce ba za su yi imani da shi ba qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah ja'aratan suka ce ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah kwata kwata suka yi mai kazafi daban-daban har Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw musa ya ku ilka imani kada ku kasance kamar wa'anda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barantar da su ga abinda suka ce cikin abinda yazo haka akwai hadisin da ya zabbata cikin sahihul bukhari na cewa wata ran daga hadisi abu huraira Allah ya kara mishi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna musa kana rajulan hayyan sittiran annabi musa ya kasance mutum mai kunya mai so ya sitoci kai ne la yura min jildihi shay'un baya bayi aga komai na jikin shi na fatar shi istiya'an minhu zan jin kunya da yake na hakan fa azahu man azahu sai wanda suka cutar da shi suka cutar da shi ba cikin kafiran mutane ne ba shi shine matsala min bani isra'ila na banu isra'ila na mutanen da suka bi shi sai suka cutar da shi fa qalu sai suka ce ma yastatiru hadha tasattura illa min aibin bijildihi babu abin da ya sake wannan boyewa baya zuwa cikin mu yayi wanka baya bari mu ga al'aura ce wani aibi a gare a jiki nai imma barasun ko dai kututa ce fari fari gare a jiki da baya son a gani wa imma udratun ko kuma gwaiwa yake da shi wa imma afatun ko kuma wani ciwo yake da shi wa inna allaha arada an yubri'ahu sai allah ya so ya barantar da shi ya nuna cewa bai da irin wannan cuta mimma qalu daga abin da suka ce fa khala yawman sai wata ran yake banta wahdahu shi kadai yana wanka fa wada'a thiyabahu 'ala al-hajar sai ya sanya tufafi ne akan duwatsu thumma tasala sannan sai ya yi wanka ya aza duwatsu ne akan tufafi ne akan dutse sai yana wanka falamma faraga lokacin da ya gama wanka aqbala ila thiyabihi sai ya fuskanci tufafi ne li ya'khudha domin ya dauki tufafin wa innal hajara ada bi thawbihi sai dutse sai ya gudu da tufafi ne yake tsayawa fa akhadha musa asahu sai annabi musa ya riki sandatai wa qalaba alhajara sai ya bidi dutse ya bidi dutse faja'ala yaqulu ya dinga cewa thawbi yana cewa tufafi ne tufafi na hajaru thawbi ya dutse tufafi na hajaru ya kai dutse hattantaha ila mala'in min bani isra'ila hayyar kai zuwa ga wani taro na banu isra'ila masu zargi ne cewa yana da gwaiwa yana da cuta yana da cuta kaza fara'auhu uryanan sai suka ganin shi tsirara ahsana ma khalaqa allahu azza wa jalla mafi kyawun abinda allah ya halitta wa abra'ahu mimma yaquluna sai allah ya barantar da shi ga abinda suke cewa wa qama alhajar sai lokacin sai dutse ya tsaya fa akhadha thawbahu sai annabi musa ya dauki tufafi ne falabisahu sai ya sa tufafi ne wa qafika bil hajri darban sai ya fara dukan dutse bi asahu da sandashi sai annabi ya ce fa wallahi na rantsa da allah inna bil hajri lanadaban min athari darbihi dutse yana da kufan inda annabi musa ya bugai salatan so uku au arba'an ko so hudu au khamsan ko so biyar fadhalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anar cewa da Allah yayi ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina adaw musa fa bara'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha yanzu cikin wannan hadisi akwai abin da ya sa mu hankali saboda kawai an dutse wani na cikin hadisan da wancan mutumin yake ta suka wai dutse ya yi gudu to sai an ce Allah ba zai iya sa annabi ba zai iya sa ta hanyar annabi shi dutse ya yi gudu ba to ni aka ce ma mu'jiza kenan ni aka ce ma karama kenan idan annabawan Allah sun zo magana ɗaya suka tawa mutanen su ko yawa masu wa'azi magana ɗaya suke wa mutanen su ko kai magana ɗaya kake wa mutanenka to amma in akwai wata mu'jiza da karama wai shi yana ganin wannan hadisin bai dace da hankali ba ai hankali bai cin karo da hadisi ingantacce al-aqlu sahih la yunaqidu ko la yu'aridu al-naql as-sahih hadika hankali ingantacce hankali na kwarai baya cin karo da abinda aka cirato na kwarai in hankali ya ci karo da nassi to ko dai nassin ne bai inganta ba ko kuma hankalin ne ya kasance bai inganta ba bai kai ba amma yanzu hadisi na zuwa cikin bukhari har aiki huma tai sanan ne a cikin wannan hadisin na tuhuma cewa annabi Musa ga yadda yake mutum ne mai kunya yana boyewa yayi wanka suna gargi ne Allah yana son ya barantar da shi sai Allah ya sa dutse yayi gudu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce inni la alamu hajaran yusallimu alayya bi makka ba ai ce na san wani dutse da yake min sallama a makka kafin a aiko ni annabi sallallahu alaihi wasallam in ya wuce dutse ya ce mai assalamu alaikum wannan fatun kafin a aiko shi akwai wani abin mamaki a ciki Allah bai iya sa dutse yayi magana ranar lahira ba Allah zai sa mutane su yi magana ba su ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anqana Allahu alladhi anqa kull shay'in ashe Allah na sa komai yayi magana don shi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai ne sai ce bainama rajulun yasuqu baqaratan wata ran wani mutum ya jawo saniya yana tafiya in qalat sai sanuwar ta ce inni lam ukhlaq li hadha innama khuliqtu lizar'i, ni ba halicce ne domin a hauni ba, an halicce ne domin noma ne, an halicce ne domin ai aikin gona da ni ne. Sai mutanen da annan qalu subhanallahi aw baqaratun tatakallamu ya rasulullah, sai sabban da annan suka ce subhanallahi ya manzo Allah, yanzu sani ya ka magana. Fa qala, sai annabi ya ce mi inni la uminu bihi wa abubakar wa umar, annabi ya ce da ni da abubakar da umar mun yadda da wannan magana. Lokacin abubakar da umar ba su wuri, zaka imani shi ka sa ka yadda da irin wannan abubuwa, a ce dutse yayi magana, aka ce kaza yayi magana, a ce kaza yayi magana. Zaka cikin wannan hadisin babu abin da yake nuna cewa wai ba abin da bai yiwa ne a ce dutse yayi gudu, ko kuma annabi Musa yayi ma dutse domin me? Domin mu'jiza ce Allah ya ba shi. Ga annabi ya ce sanda ba ta bugun dutse a ga alamun kwanci, amma sai ga an ga alamun kwanci. Kuma annabi ya ce ya rantsa da Allah haka kai. Kuma wannan hadisin cikin Bukhari aka rawaito wannan hadisin, haka hadisi ingantacce ne, kuma ya nuna mana irin cutaswar da banu Isra'ila suka yi ma annabi Musa. Sun cutar da shi ta yi mai kazafin cewa yana da gwaiwa, yi mai kazafin yana da kuturta, yi mai kazafin yana da aibi. Allah ya tsarkar da shi daga haka nan, kuma annabi Musa ya kasance mai fuska ne inda Allah. Imam Tabari shi ma ya fidda wani hadisi da isnadi ingantacce daga Abu Huraira radiyallahu anhu, yace bal kana azahum, cutar da suka yi mai azahum iyahu, cutar da banu Isra'ila suka yi mai iddi'auhum alaihi qatl haruna akhihi, da annabi Haruna ya rasu sai suka ce shi ya kashe shi, suka yi mai kazafi. Annabi Musa ya sha azuffa daban-daban daga mutane ne, ya sha wahala daban-daban daga mutane ne. Yanzu shi ya ce a ba annabi Haruna annabci fa, ya ce Harunu akhi ushjud bihi azri wa ashriku fi amri, ya ce a sa shi ya kasance shi ma annabi ne. Amma da ya rasu suka ce ai annabi Musa ya kashe shi, suka ce shi ya kashe shi. Ya rawaito wannan hadisin daga hanyar Sufyan bin Habib, daga Hakam bin Utayba kenan, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas, an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib yace qawluhu qawlullahi, ce wanda Allah yayi, la takunu kallazina azaw Musa, kada ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa. Abinda ake nufi yace sa'ida Musa wa Harun al-Jabal, annabi Musa da Harun sun hawo wani dutse. Fama ta Haruna, sai annabi Haruna ya mutu a can, ya rasu a can. Fa qalat banu Isra'il, sai banu Isra'ila suka ce anta qataltahu, kai ka kashe shi. Wa kana ashadda hubban lana, domin shi ya kasance ya fi ka son mu. Ai mun san da mu da kai annabi Haruna ya fi ka son mu, ko lokacin da kabban mu da shi muka bauta ma dan maraki, kai da ka dawo kai yi fada, kai yi mai fada ka riƙe ka, ya fi mu son, ya fi ka son mu. Wa aliyan lana minka, kuma ko wa aliyan lana minka, ya fi taushi, shine tausa samu na fayyada kai. Fa azahu bidhalika, sai suka cutar da annabi Musa da haka. Fa amara Allahu almalaikata, sai Allah ya umurci mala'iku. Fa hamalatu, suka dauki annabi Haruna. Hatta mawu bihi ala bani Isra'ila, har suka wuto da shi ga banu Isra'ila. Suka wuto inda suka zama mala'iku, suka dauko annabi Haruna, suka wuto da shi inda banu Isra'ila ke zama. Wata kallamatul mala'ikatu, sai mala'iku suka yi magana bi mautihi, da mutuwa ce, suka yi cewa lalle mutuwa yayi, ba annabi Musa ya kashe shi ba. Hatta arafa banu Isra'ila annahu qad mata, har banu Isra'ila suka gane cewa lalle fa mutuwa yayi, ba annabi Musa ya kashe shi ba. Fa barra'ahu Allah min zalika, sai Allah ya barantar da annabi Musa daga haka. Fantalaqu bihi fadafanuhu, sai mala'iku suka tafi da shi suka binne shi. Falam yabali ala qabrihi ahadun min khalqillahi illa raqib, babu wani mutum da yaga inda suka binne shi sai wanda aka ce maraqib. Faja'alahu Allah asamma wa abkam, sai Allah ya sanya shi daidai kuma kurma, ba ya iya magana, bale ya gudu inda aka binne shi, bale da haka babu wanda ya san inda kabarin annabi Haruna yake cikin banu Isra'il. Duk wannan da yana nuna cewa cutarwar da suka wa annabi Musa cewa daban-daban ce. Don shi Imam Tabari ya ce wa awlal aqwali fi zalika bisawabi, zancen da yafi inganta cewa cutar da banu Isra'ila suka wa annabi Musa, an yuqala, shine a ce inna bani Isra'ila adaw nabiyallahi bi ba'di ma kana yakrahu, cewa banu Isra'ila sun cutar da annabi Musa da wani abu da yake kyama an yi uzza bihi wani abun da baya sun a cutar da shi fa bara'ahu Allahu mimma azahu bihi sai Allah ya barantar da shi ya wanke shi daga abinda suka cutar da shi da shi waja'izun an yakuna zalika kana qiluhum in kana qiluhum in innahu abras zai yi cewar da suka yi yana da ciwon kutota ne waja'izun an yakuna kana di'auhum alaihi qatla akhihi harun zai yi cewar da suka yi shi ya kashe dan uwan shi haruna ne waja'izun an yakuna kullu zalika kuma zai yi dukkanin wannan ne li'annahu qad dhukira kullu zalika domin duk wanda an ambace shi da isnadi ingantacce baka la takunu kal ladina azaw musa zai yi duk ya dauki irin cututtukan da aka wa annabi musa cewa wa'annan sun cutar da shi wa'annan sun cutar da shi sai Allah ya hade gaba daya sai Allah ya barantar da annabi musa don haka sai Allah ya yi shi ne domin wa'anda suka cutar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya kasance sun wa'astu sun nisanta daga cutar da shi domin Allah ya barantar da annabi Musa don haka Allah shi ma zai barantar da shi sai Allah ya ce mai gaba ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu
kamar yadda faɗa muku farkon wannan sura cikin wannan sura akwai ayoyi cikin ayoyin da aka fi kowaɗanne karantawa wannan ayoyin guda biyu suna cikin ayoyin da aka fi kowaɗanne karantawa ana karanta su ga khutbatul haja domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye suwa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kuma domin abinda suka kunsa na maganganu wa'inda suke da matukan muhimmanci wa'inda su kadai wa'azi ne ku kadai wa'innan ayoyin in ka saurare su kai aiki da wa'innan ayoyin guda biyu to duk lamarin ka na duniya da lahira zai gyaru Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron shi wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana daidaitatta in zaka faɗi magana ka tabbata magana daidaitatta ka faɗi ka tabbata abinda ka faɗi ba abinda ke hasala Allah bane ba abinda ke jawo shin Allah bane kada domin kai izgili kada domin kai dariya kada domin ka sa ayi dariya ka faɗi wata magana da zaka jawo maka hushin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mutum na faɗin magana ta fushin Allah bai ma san ya faɗi ba ta jefa shi cikin wutar jahannama ya shekara 70 yana tafiya 70 yana tafiya bai kai inda zai je ba saboda kakka bari domin ka ba mutane dariya domin ka samu like domin ka samu retweet domin ka samu comment ya kasance ka faɗi wata magana da take da izgili ga addini in zaka faɗi wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wadda yake daidaitatta magana wadda yake ta kwarai idan ka faɗi maganar da ba daidai ba domin izgili ko domin wani shugabanka ya ji daɗi zai yi domin siyasar ku sai ka faɗi wata magana wadda yake kai ka san ba daidai ba ce kai ka san ba adalci ba ce amma za ta faranta ma shugaban siyasar ku daɗi ko shugaban ƙabilar ku daɗi ko mai gidanka daɗi ko mallaminka daɗi ko tafiyar ku daɗi to wannan bata zan ƙaulan sadida ba ƙaulan sadida ita ce maganar ta kunshi adalci idan kuka yi haka me zai auku yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku sai ya kasance duk inda ka sa kanka sai ka ga lamarinka na tafiya daidai duk inda mutane ka shiga su samu matsala sai ka ga baka samun matsala duk aikin da ke ba wasu wahala sai ka ga nan take kana cin jam 200 da wani abu kana cin credit 13 ana cin credit 13 sai ka ci tara na waye ka ci wasu aleku ka ci waye sai kasance duk abin da ake so a cikin guda ka same shi sai ka ga duk wani course da ake cewa yana ba wani wahala sai ka ga yayi ma sauki duk wata takara da ke ba wani wahala kai in ka shiga sai ta yi ma sauki duk wani neman aiki da iri ne sai mai galihu don ka kiyaye bakinka ba ka faɗi sai abin da Allah yake so baka fadi sai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sai ya kasance cewa yuslih lakum a'malakum, Allah ya gyara muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah ya gafarta muku wasu zunubai da kai. In kana fadin magana kwarai duk da zunubanka yafe ma akai, wani laifuka da kai da gabobinka sai a yafe ma, wani kuskure da kai cikin maganganun sai a yafe ma. Sai Allah ya ce wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, duk wanda ya yi ma Allah da'a da manzon shi hakika ya samu rabo babban rabo. Gobe zan karanta muna wani hadisi da ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan maganganun a duk inda zai magana, a duk inda zai hudu ba yana karanta waɗannan maganganun. Ana nuna min lokaci yayi tun dazu, abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu, ya shafe cikin littafan mu. Insha Allahu jibiran Lahadi zamu rufe tafsiri 25 ga wannan wata, insha Allahu a ranar zamu rufe tafsiri. Baka abinda ya rage muna shine tafsirin gobe da tafsirin jibe. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka faɗi daidai, Allah ba mu lada, kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu, shafe cikin littafan mu. Sai akwai tambayoyi da muke iya ansawa. Mun rufe an sace muku marayu tun jiya, za ka babu taimakon an sace muku marayu yau. Bismillah. Wanda ya yi kunuti kafin ɗaukakowa daga ruku'i ko bayan ɗaukakowa daga ruku'i, dukkanin su babu iskali sun yi. Amma abinda ya fi dacewa kunutin sallar farilla sai a ɗaukako daga ruku'i, kunutin sallar wuturi kafin a tafi ruku'i. Don haka in wuturi ne, abinda ya fi zama daidai da sunna, kafin a tafi ruku'i ake yin kunuti. In wuturi ne irin wanda ake cikin Ramadana da sauransu. In kuma sallar farilla ce, to sai a ɗaukako daga ruku'i, saboda hadisin Bukhari da Muslim na wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti bayan yakin Uhud, gaba ɗaya sai a ɗaukako daga ruku'i yake yi a sallar farilla na nafila. Kuma kafin a ɗaukako daga kai a tafi ruku'i ne, kuma abin da ya fi dacewa shine ba dole sai an yi kunuti kullum ba, yayi kullum babu laifi, domin hadisin kunuti hadisi ɗaya ne. A wuturi shine hadisin Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai wannan hadisin na kunuti. Amma wanda yayi bayan ɗaukakowa ko bayan ɗaukowa, duk akwai sallah kuma duk babu laifi, sai daga abin da ya fi dacewa da sunna. Wallahu ta'ala a'lam. Na abin da ya inganta shine wanda Annabi ya koya ma Sayyidina Hassan, Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Babu bil haqqi bai inganta ba. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabaraka rabbana wa ta'alaita. In an tsaya nan ya rufe, in an ƙara wata addu'a da ba wannan ba, yana halatta kan kauli mafi inganci. Amma tsayawa kan wannan ya fi. Wallahu ta'ala ala ala.
Wanda ke cewa wani zuwa mutum sallar da ake yi gaban liman,
ba a sallah gaban liman. Dukkanin malamai sun tafi akan cewa kuskure ne a yi sallah gaban liman, sai dai sun yi saɓani. Wanda ya sallah gaban liman, akwai sallah ce ko babu? A mazhaban Malikiya da mafi yawan malamai suna cewa akwai sallah ce makaruhi ya yi. Sallah gaban liman makaruhi ne. A mazhaban Hanabila suna cewa babu sallah ce, duk wanda ya yi sallah gaban liman babu. Shafi'iyya suna ganin cewa ko da liman da ma mutum guda ake sallah, mutum guda da liman ke sallah, sai an ɗan jawo baya. Wanda ya sallah gaban liman bai da liman, saboda liman ana ce mai imam, an samu imam daga amam, gaba gare ka ne. To kai sallah gaba, ka koma kai imam kenan, gaba da kai ne imam. Don haka ba daidai bane ana sallah ne bayan liman. Don haka duk wanda ya sallah gaban liman, akwai sabani ga sallah ta duk sun yadda ba ta da kyau, amma akwai sabani akwai ta ko babu ta. Daga masu cewa makaruhi ne sai masu cewa babu sallah. Don haka ka nisantar da sallah ka daga shiga cikin sabani, ka dawo bayan liman, shine sunna, shine daidai. Wallahu ta'ala.
Amma ma'aikata da ke yaki da ke kuma jaki ba a koyi zama zama na kwa yaki sama kuma na koyar da yara a makarantar islamiyya da ke kogoshi idan yana cikin aiki ba zai samu zuwa wani islamiyya ne ta kuma islamiyya ba zai samu zuwa aiki ne ce kuma da yaki
ban sani ba. Wallahu a'lam. Wa'annan tambayoyin ba wari na bane, sun girme yi. duk tambayar da sai an yi ijtihadi ta girme ni wanda yake ya amsawa wanda yake na karanto ta a cikin littafai na santa na karanta ta ai na yi ta a waje kaza na koyar da kaza ina iya yin ta amma wanda sai na yi ijtihadi ta fi karfi na Allah ta'ala ala
Allah
ya kuwa ya kuwa da gawa da kuwi kai kokari ka harace sai ka ganga mi zai ma da gawa da kuwi kakka yadda ya ce ma da gawa da kuwi baka harace ba na biyu babu kyawu har da Qur'ani ya kamata ta kasance ta samu tun yana aiki da shi na tawabu na sha wajen lacca in ba da misali in ce har da ci Qur'ani dai ya gazanci ka har da ce shi dai baka aiki da shi ai Qur'ani ya hana dagawa ko Qur'ani ya hana jiji da kai to ya kasance kana yi bai ma amfani ba yanzu wannan waya ta har da ci Qur'ani komai yana cikin ta na Qur'ani ba ya aljannata ba saboda matsala ba ta aiki da shi haka nake barin ta wajen caji inje yau sallah ba ta zuwa ba ta komai ba ta sallah ba ta salati babu abin da take yi kaga ai kuma dan hada ci Qur'anin duk yana cikin kala daban-daban YouTube ba da aljanna ne ba amma YouTube ya hada ce kowace irin hada da kowace riwaya da kowace qira'a da kowace tafsiri YouTube zai yi ma kuma ko gargada bai yi ka samu 5G network bai tsayawa bai gajiya ko da yaushe ka tuntubo shi yana karantawa amma matsala YouTube bai amfani da Qur'ani bai amfani da shi YouTube za ka ganshi yana nan bai sallar Juma'a bai ta jama'a bai azumin Ramadana bai sahur bai budin baki kaga ai ya samu matsala ga Qur'ani ko yana ta karantawa daidai haka ba karanta shi ba aiki da shi haka mu ji tsoron Allah mu yi aiki da abin da muke karantawa wannan haka yake ga Qur'ani haka yake ga hadisi haka yake ga dukkan ilmomin addini wanda ya kasance har da cewa yayi baya aiki da shi kamar fitila ce da take kone kanta tana haska ma wasu wallahi ta'ala
wannan da cewa idan mutum ba ya da ciki ko addu'a lokacin da ake yin sallar
mamun da ke
ana sallah tana da kuma sun zo da sallah suna da ciki jayi da
su sun kabbata cikin sallah ciki ko kuma sun kasa sallah ne
ba
daidai ba ne in za su koma gefe can su koma sahun baya babu matsala sai kasance na yi sallah abin da ne kamar masu itikafi wani na sun raka'a 11 sai ya ce bari in yi bari sun yi sai da tahajjud zan yi ana tarawih yana can bayan masallaci yana karatun qur'ani ko yana zikiri wannan babu laifi amma bai tsaya a cikin sahu duniya ka ce sahu ya kasance sahu bai sabu da juna ba wanda yake babu kyawu wallahi yana halatta in lalura ta kama shi misalin lalura shine toilet shine babban lalura shi ma ake ce mana lalura cewa lalura yana son shiga toilet ba a toilet masallaci dole zai fita ya an so abinci ne ya zo ya ci wanda yake dole banja mai kawo mai in yana da kawo mai ba zai fita an sa abinci ba yana halatta ya fita amma kamar da ya zo cikin hadisi baya sallar jana'iza baya zuwa gaisuwa baya zuwa sada zubu waɗannan baya yi da kan baya sallar jana'iza baya biya ci da an ce ga nan makwabta za a yi sallar jana'iza yana ciki bai tafiya a yi sallar jana'iza da shi da duk abin da yake fardu kifaya ne wani zai ɗauke ma wani sai ya bayyana wanda ba su ga yi tikafi ba su ɗauke mai wallahu ta'ala a'lam. Sai ka mai mace?
Ma'ana ma kasta ce yi al'ada mai mace. Bayan ta rawa ta kai sallah sai ta rubuta ta. Sai kuma kai ta alamun
idan jinin ya zo bayan tsarki ne sai kasance kudura ne ko sufura sai a koma hadisin ummu abiya tace kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhi shay'a bayan an yi tsarki da wani fasafin sai da wani anta da muke gani ba mu kidan yashi komai in dai kinga alamun tsarki kinga farin ruwa da kike gani ko bushewar gaba da kike gani ko wani alamu da kike gani kika yi wanka sannan wani kuhuwa ya biyo baya to wannan kuhuwa ba a kidan yashi ba ya wajabta wanka kuma ba haila bane wallahu ta'ala
shukura hatta ya ga wanda zai aure cewa bayan ita ta fara wata aure
eh yana halatta ya gaya mata Allah ya yi amini ya karanta mata farko suratul nisa'i wa in kuntum Allah taqsudu fil yatama ayata bi suratul nisa'i shike da ya huta wallahu ta'ala amma kuma babu bukata yana halatta amma babu bukata saboda wata khawifi in ji mai ahli fi haqqi shay'i bai ka sa mata tsoro cikin akwai wani aure da aka fasa akan haka. Ya ce mata, kuma ita matan bacewa ta yi, ta ce ni ba hana shi aure ba, amma don ni tun yanzu zan shiga da baƙin cikin kishiya tun kafin a yi aure. Ina amarya a gaya min cewa wai za a yi min aure. Ya ce shekara biyu zai yi aure, ka bari in shekara biyu ta yi kai, sai ka zance na yi shekara biyu lafiya lau cikin nishaɗi da jin daɗi. Sannan amma tun yanzu sai ka kawo min maganar kishiya, auren da ba a yi ba kenan. Yawwa, ya zo ya yi ta biya, ya yi ta biya, sai ya gane kuskuren maganar da ya yi. Wallahu ta'ala a'lam. Amma ta halatta ya yi. Wanda maziyi ya fito ma cikin azumi ya gitta azumi ne ga sabanin malamai, inda malikiya maziyi yana kare azumi, inda mafi yawan malamai maziyi bai kare azumi. Amma dai duk da haka nan, inda kowa wanda maziyi ya fito ma ga azumi ya yi kuskure, domin ya rage ƙarfin azumi ne, domin ya bari shawa ce ta yi mai tasiri. Kuma Allah ya ce game da mai azumi, ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. A shahwatahu ya zo fasara a wasu hadisai da cewa jima'i, in an haɗa da wasu hadisai wanda ba kan azumi suke magana ba, kamar can wancan hadisin da Annabi sun ce awa ya ci ahaduna shahwatahu fa yakunu lahu fiha ajr. Amma dai ya rage nauyi, domin sha'awa ke sa maziyi ta fito, haka bai kamata mai azumi ya yi abin da maziyi yake fito mai ba. Wallahu ta'ala a'lam. Yana halatta mace ta bayyana karatu a cikin sallah, sai dai bayyana karatu ya sha babban da abin da ake fahimta da bayyana karatu. Me bayyana karatu? Bayyana karatu shi ne ka ji yadda kanka na kusa da kai yanzu yana jinka, yadda liman ka yi. Ba bayyana karatu ba ne, wuce bayyana karatu ne, saboda liman jiyawa yake yi. Shi liman abin da yake jiyawa, yanzu an saka limani, yadda liman ka karatu ba shi ne bayyana karatu ba. Da yawa mutane na zuwa suna sallah, sun ɗai an gama sallah, sai ka ji mutum na sallah shi ɗai sahu biyu, uku, huɗu, biyar na gaba, duk suna jin abin da yake karantawa. Wannan ba bayyanawa ake ce, jiyawa ake yi, kuma liman ɗai yake jiyawa. Don haka kai mai bayyana karatu shi ne yanzu kai kana ji na kusa da kai ɗai yana ji, ko na kusa da kai mutum biyu uku ba dole sai ya ji ba. To irin wannan ita ma mace tana yi. Abin da yasa wasu ke cewa mace ba ta yi, domin sun ba su fahimci bayyana karatu ba, sai suka ma jiyawa irin wanda liman yake yi. Wallahu ta'ala. Mai ta kaba kamata ya talazinci gidanta, bai kamata ta fita wasu ayyuka ba irin waɗanda ake fita kullun. Kamar misali zuwa tafsir kullun ake fita, sai in ta kama lalura ne, in ta kama lalura dole sai ta fita, tana fita. Wata mata ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in je gonata in yi, tana ya ta kaba ya ce je gonaki, zai yiwu ki ciki sadaka, Allah ya amfanar da wani sanadiyar ki. Amma mai san makanta zuwa kaza, haka mai ta kaba a sallar tarawih da tahajjud kamata ta tsaya gidanta ta yi, domin ta gida ma ta fi lada, babu uzuri, babu lalura. Haka zuwa tafsiri bai wajaba gare, bai kamata gare ta ba ma, domin me? Domin kamata ta zauna gida, za ta ji ta waya, za ta ji ta redio, za ta ji ta komai. Wannan zaman da take na gidan ibada ne fa, ibada ne. Bai yiwuwa ta kawo cewa ibada za ta ji, a wannan zaman shi kan shi ibada ne. Haka ko ana zama kalau ta zauna gidanta ya fi tafita masallaci, tarawih ko tafsiri, bale kuma yanzu tana da wani dalili zai zaunar da ita gida, za ka zaunar da ita gida shi ya fi zaman ta gida shi ya fi, ba da zuwa ba. Wallahu ta'ala a'lam.
Wanda ke cewa mutum ne a shekaru baya ya yi mutum ne a wani mai gangan, amma ya fi kuma ya yi tsawa ba ya fi ba, sai ya abubuwan da ke suna yawa bai ka ce ba ko mana da zaura ya zai.
Ina ba shi shawara ya kyautata tubalai da nadama, sannan ya yi ta azumin nafila, ya yawaita azumin nafila. Ya Allah, Allah ya mai jabayin azumin nafila da na farin nan da ya bari. Wallahu ta'ala. Ba sani ba. Wallahu ta'ala.
Yanta a gida kafin ya ji masallaci, bayan ya ji masallaci sai ya samu liman bai zo ba,
akwai hadisin da yazo da malamai suke sabani ingancin shi kawai wata inganci bai inganta ba cewa bayan tayin fajar babu wata sallah babu wata sallah da ake yi don haka tunda hadisin bai inganta ba in ka zo zaka iya tahiyatul masjid musamman ma tahiyatul masjid ce zaka yi kafin ka zauna kuma yadda kai haka ake a gida ake raka tayin fajar kuma yadda hadisi suka inganta sannan a zo masallaci haka annabi yake yi wanda ya zo masallaci yayi babu laifi wanda ya gida ya fi shi dacewa wallahi ta'ala wanda yake ji kuzari kamar yana in yana yi baya halatta wannan malamin shi wannan fatawa ga duka malaman lajinar dajima da sauran malaman cewa duk in ya kasance al-hukunan mugazziya domin wannan sa ruwan hukuna ne shi ma in kasance mugazziya ita ke kare azumi wanda ke tsaya matsayin abinci wanda baya tsaya matsayin abinci baya kare azumi kawai allura ce ake so a yi mai ta hanyar ruwan wanda za ta yi mai magani kamar allurar malaria allurar typhoid allurar wani abu ko ina aka wa mutum ita ba ta kare azumi amma ta yi mai wanda ke tsaya matsayin abinci haka ruwan su ma sun kare azumi wallahu ta'ala Masha Allah, Allah ya yi madan bukka, insha Allah za mu yi. Insha Allah za mu yi wannan lecture 27 ga azumi a masallacin Abu Huraira zan yi wannan lecture insha Allah cikin wannan azumi insha Allah so wannan zai shigo cikin insha Allah
liman ya manta ya raka uku sai ya tashi ya kawo ta hudu sai a salin babu kabliya babu ba'diya inda malikiya akwai wurare biyar a bambanci tsakanin farilla da nafila inda ba'a sujudu sahwi inda malikiya wajaje guda biyar ɗaya daga cikin sunan ne inda liman ya tashi ya raka ta uku haka ya tashi ya raka ta uku sai ya kawo ta hudu sai ya sallame babu kabli babu ba'di wallahu ta'ala
wani da ke shiga cikin da kwanaki da ke shiga kwanaki da kwanaki da ke shiga da kwanaki da kwanaki da kwanaki da kwanaki da kwanaki da
kwanaki da kwanaki da
insha Allah motsa yatsa daidai ne insha Allah kuma Sheikh Nasiruddin Albani a cikin asal masifatu salati ya kawo hadisin da ke nuna cewa hanyoyin da ke karfafa hadisin Abdullahi ibn Umar na yatsa kada yatsa akwai wani bawan Allah da ya rubuta littafi yana cewa wannan hadisin musu inganta bai samu al-bishara bi shuzubi hadithil ishara yayin wani abokanmu ne mutumin Syria ya rubuta wannan littafi wanda ya shi na shi hada hanyoyi da yayi kusa hanyoyi hudu ne ya tafi akan hadisin kada ya tsabbe inganta ba amma cikin magabata ma ba Albani ya fara inganta wannan hadisin ba kauli ne a mazhabin Imam Ahmad cewa ana kada hannu da kuma mazhabin Imam Malik zaka kada hannu insha Allah daidai ne cikin magabata ma akwai da suka inganta hadisin sai da hadisi ɗaya bai inganta sai an haɗa su duka wallahu ta'ala
نعم يركم هذا يركم هذا الشيء
شكرا وانا
كنت اتكلم مع كان بكونكم وانا يتعلم ركعة كما جودة أسلم ركعة كالشيء تصلى الظهر إذن ما تصلى الظهر كالشيء تصلى الظهر أمها أبيا أو أبيا تاكا من إيمانك
wani kauli ba zai yi ba ita ba adiya kaulan wahidan ba zai yi ba adiya ba wannan yana cikin ahlar yayi kaulan wahidan ba zai yi ba adiya ba idan masbuki ne aka tsere ba wasu malamai suna ganin ko kabliya bai yi ba saboda babu wani hukunci da ya ta'allaka da shi ga galiman wasu malamai suna ganin in kabliya ce ya tsaya yayin ta dalili ko shine kafin liman ya sallame ya bashi ne don haka tunda dai yana tare da liman bai sallame ba kaga ba adiya sai an sallame yake amma in ya samu raka'a daya to shi sai ya tsaya yayi kabliya tare da ya ta kabli ya tare da liman amma yanzu bai samu kira ko daya ba ko yanzu ana zaman tamiya shi ilimin duka kabliya zai tashi ne wasu malamai suna ganin tunda bai samu kullu ba da shi kai ba zai tashi wasu malamai suna ganin saboda biyan liman zai tsaya kabliya shawara da nika bashi ya tsaya kabliya tunda liman bai sallame ba yafi wallahi ta'ala shikenan akwai wata mata wadda ana cikin neman taimakon marayun nan da taimakon wanda ya musulunta ta aiko malam Isma'ila na NHIS cewa don Allah ya karbo mata account za ta tura taimako shekaran jiya ta tura taimako ta tura 100,000 a ba marayun 100,000 a ba wannan wadda ta musulunta yau Allah ya yi mata nasuwa ta rasu kun ga abin tausayi sosai za ta yi in Allah ya karba mata wa'annan kila ya kasance cewa sun sanadiyyar tsirarta da siyar kwancin kabari za ta sai mai mata addu'a da sauran mamatan mu gaba daya ni Allah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارحم محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها الله كيمة رحمة الله كيمة جنكي الله كفا شنت في متنا وانا تيما كنت تبقى وأكبا مرايو الله كفرقى متى الله كفرقى متى الله يجب تيما كاو وإن مرايو كجت وصنص الله كتوما كامتا الله كجت وصينتا الله أبو بوان تكي نسابو نزل بي الله كيافي متى الله كجك أنت يا رب العالمين يد تكي سن أشقاء الدين ka hakkar jida ita taimaka ga wanda ta shiga addininka ya Allah ka yafe mata kurakuranta ya Allah ka jikanta ya Allah ka fita rahama ya tara hanci bayinka marayu ya tara hanci bayinka da suka shiga addininka Allah ka nuna mata ka fita rahama ka fita jinkai Allah ka wanke zunubanta Allah ka yi mata rahama Allah mun ma ka yi muna rahama idan mun kai ga abin da ta kai Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu da iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ka jikan mu gaba daya Allah ka yi muna rahama Allah ka mu cika da imani Allah ka tsare mu daga azabar kabari Allah ka tsare mu daga shiga ranar tashi alkiyama ka samu inuwarka gadda babu inuwa sai taka Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka samu aljanna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk